أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Asabar 16 ga Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kafin mu je ga karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala, zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana cewa, assalamu alaikum, menene gaskiyar da wasu masu tafsirin suratul Waqi'a suke cewa in mutum yana karanta suratul Waqi'a yana karanta shi da talauci kam sai dai yaji ana yi, wato Allah zai raba shi da talauci. Har ma suna ba da hujja da hadisin Umar da kuma Ibn Mas'ud. Muna son karin bayani. To, wannan mun yi bayaninsa a tafsirin Gadon Ƙaya da muke yi duk Juma'a, da muka zo kan suratul Waqi'a. Bayanin buɗe surar mun yi bayani akan hadisan, cewa dukkan su hadisai ne da basu tabbata ba, hadisai ne bara gurbi, hadisai ne na ƙarya, ba ma wai ka ce ko mai rauni sama-sama ba, a hadisai ne wanda suke mawdu'ai basu tabbata ba. Mun yi bayanin da hadisin Ibn Mas'ud din da hadisin Umar din, shi na Umar din ma ba ya da asali kwata-kwata, na Ibn Mas'ud shi ne ya zo a cikin wasu littattafai, amma duk da haka a cikin sanadinsa akwai mutanen da suke majahil ba a masan su ba na kira. Idan aka duba littafin Lisanul Mizan na Ibn Hajar al-Asqalani, ya kawo a tarjamar Abu Shuja, ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin Abu Shuja daga Abu Taiba, shi kuma daga Abdullahi ɗan Mas'ud. Abu Shuja da Abu Taiba duk wani mutane ne da ba a san wasu waye ba, malamai ba su ma san an yi su ba ma ko ba a yi su ba. To, a ƙarƙashin tarjamar shi Abu Shuja ɗin Al-Lisan al-Mizan ya kawo hadisin, kuma ya yi magana a kan rauninsa, shi ya sa malamai da yawa suka raunta shi, kamar suka ce hadisi ne mai raunin gaske, kamar Imamu Ahmad, Abu Hatim ɗansa Muhammad, ɗansa Muhammad binan Abdurrahman ibn Abi Hatim, da kuma Al-Baihaqi da Daraqutni da dai sauran malamai da yawa wanda suka yi magana akan hadisin. Saboda haka hadisin dai bai inganta ba. Wannan kuma yana cewa mutum zai iya yin raka'atai al-fajri da taimama, sannan ya zo ya sallar asuba. Taimama makofin alwara ce ga wanda ya rasa ruwa, ko kuma yana da ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda larura ta rashin lafiya, ko kuma karuwar rashin lafiya, ko kamuwa da rashin lafiya, ko jinkirin waraka. Duk waɗannan sukan sa mutum ya yi taimama koda da ruwa, ko kuma kwata-kwata ma ya rasa ruwan. To, don haka taimama tana zama makofin alwala, don haka tana ɗaukan hukunce-hukuncen alwala. Abinda duk alwala take yi, taimama tana yi. Abinda yake warware alwala shi yake warware taimama. Doriya akan wannan shi ne samun ruwa, idan ka samu ruwa shi kenan. Amma taimama mutum ba za ta warware ba sai ya yi abinda shi yake warware alwala, cewa wai ba za ka yi nafila da taimama ba, ko ba za ka yi raka'atul fajr ka yi sallar asuba da taimama ba. Wannan duk ba hujja akan wannan. Abinda yake sahihi shi ne taimama idan mutum ya yi ta matuƙar bai samu ruwa ba, to shikenan wannan taimama tana nan a matsayin alwala, dan haka Allah ya aje ta a matsayin alwala. Ilam tajidu ma'an fatayamma musa idan tayyiba, a matsayin alwala Allah ya aje ta ga wanda ya rasa ruwa ko yana da ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba. Dan haka abinda zai warware alwala shi zai warware ta. Sai kuma idan mutum ya samu ruwa, idan mutum ya taimama bayan taimama da minti biyar sai ya samu ruwa, da ya rasa, to shikenan aiki taimama sa ta tashi daga aiki, sai ya alwala in zai yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'idu tahurul mu'min wa illam yajid al-ma'a 'ashara sinin. Doran kasa mai tsarki gurin tsarkin mumini ne koda bai samu ruwa ba tsawon shekara 10. Fa idza wajada al-ma'a falyattaqi Allah wa liyamussa bishratahu. Annabi ya ce to amma lokacin da ya samu ruwa to ji tsoron Allah, yayi alwala da wannan ruwan. Saboda haka cewa mutum zai iya taimama yayi sadaqatul fajr yayi asuba, wannan haka ne zai iya yi. Mutumin da ya sallaci shafa'i da witiri yana tsammanin ba zai iya tashi da daddare ba, sai kuma ya samu damar tashi, to ya zai yi? Wannan ita ce tambayar ta biyu. Mutumin da ya yi witiri to ba a sanya kuma yin witiri a dare ɗaya. Annabi yana cewa la witrani fi layla, ba witiri biyu sau, wato ba a san a yi witiri sau biyu a dare ɗaya. Idan mutum ya riga ya yi witiri to ko da zai yi wata nafila to kada ya ce kuma bayan ta zai sake yin witiri. In ya haka ya kuskure, ya saba wa hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa la witrani fi layla. Akwai wasu raka'o'i biyu da aka kiyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi su wani lokaci bayan ya yi witiri din, yakan tashi kuma ya yi wasu raka'o'i biyu. To wannan za su iya ba wa mutum dama, idan da yana jin ba zai iya tashi ba, sai ya samu damar kuma ya tashi, to shikenan sai ya raka'o inda Allah ta'ala ya riga ya hukunta masa zai yi, amma ba zai sake witiri ba. Amma in so samu ne yadda ya fi zama sunna, shi ne ya zama ƙarshen sallaka a dare ita ce witiri, kamar da Annabi ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layl witran, ku sanya witiri ya zama shi ne ƙarshen sallaku ta dare. Wannan shi ne abin da ake so mutum ya yi. Idan har ya zama na wata rana ya samu kansa cikin irin wannan yanayi, to babu laifi don ya tashi ya yi wasu raka'o'i bayan ya yi witirin, amma kada ya sake witiri. Wannan sannan tambayarsa ta uku yana cewa mai hudu ba yana ba da umarni da ya istighfari, sannan sai ya zauna. Kuma ya ce ya ji wani malami yana cewa ba inda ya ce babu wani abu da ake cewa, wato kamar da na fahimta dai daga tambayar, wato babu wani addu'a da ake yi a daidai lokacin. Idan mutane za su rubuto tambaya su riƙa yin rubutun da za a karanta cikin sauƙi a gane, a daina yin watsattsali haka kamar tafiyar tsutsa. Abin da na fahimta daga dai abin da ya rubuta ɗin kenan, cewa gashi liman yana cewa a nemi gafara, kuma babu inda aka ce a faɗi hakan ko a yi istighfari a gurin. Magana ce ta addu'a, shin a wannan lokacin guri ne da ake addu'a ko ba guri da ake addu'a ba? To kun san akwai wata sa'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar Juma'a, wanda ya ce babu wani bawa mumini da zai dace da wannan sa'a yana roƙon Allah face Allah ya ansa masa addu'arsa. To malamai sun yi saɓani wajen tantance wata sa'a ce, wani lokaci ne. Maganganu ne masu yawan gaske da malamai suka yi, sun kai magana wajen 14, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo su a cikin littafinsa Fathul Bari. Magana biyu su suka fi ƙarfi saboda su suka fi dalilai ɓaro-ɓaro. Magana ta farko ita ce magana da suke cewa lokacin shine yayin da liman, daga zarar lokacin da liman ya shigo ya hau minbari har lokacin da za a gama sallah. Wannan akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih Muslim, hadisin Makhrama daga Abu Burda daga Abu Musa al-Ash'ari cewa wannan shine lokacin daga lokacin da limami ya hawo minbari har ta taqda salah har a gama sallah. Wannan riwaya tana na cikin Muslim. Sai kuma magana ta biyu ita ce maganar da take cewa shine lokacin bayan sallar la'asar kafin faduwar rana, wato daga bayan la'asar ne lokacin yake farawa. To wannan maganar ita ce tafi ƙarfi. Hadisin Abu Huraira ya zo da wannan ita ce tafi ƙarfi, domin ruwayar Abu Musa al-Ash'ari akwai magana akan ingancin isnadin, dan irin su Daraqutni suna cewa sanadin mursal ne, bai cika sharuɗan sahihi ba. To amma dai su ne maganganu guda biyu da suka fi ƙarfi. Wala'alla wanda zai ce ayi addu'a a lokacin da liman ya zauna tsakanin zamansa da tashinsa ya shigar da wannan lokaci cikin wannan ƙauli na farko da muka faɗa, hadisin Abu Musa al-Ash'ari da yake cikin Sahih Muslim, wanda Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad duk da ya fi ƙarfafa ra'ayin ƙarshe, to amma duk da haka dai yana ganin cewa waɗannan ra'ayuka guda biyu suna da ƙarfi ƙwarai da gaske, domin kowannensu akwai hadisi wanda kuma wasu malamai sun inganta shi, kamar hadisin Abu Musa mun ce yana cikin Sahih Muslim, kaga al'aƙalla Muslim ya inganta hadisi. To wataƙila wanda za su yi addu'a ɗan tsakankanin wannan gurin ya zama wani ita ce abinda za su dogara da shi, duk cewa wannan ƙauli ne marjuhi, ƙauli ne wanda yake ba mai rinjaye ba. Magana mafi rinjaye mafi ƙarfi ita ce cewa bayan la'asar, saboda haka ba dai abu ne da ya kamata a tsananta ba, matuƙar dai akwai wani abu na tsofanan dalili a kansa za a iya samun hadisin a cikin Sahih Muslim. Saboda haka idan har wani ya yi addu'a ɗan tsakankanin wannan, to dai yana daga cikin lokacin da liman ya hawo minbari har aka gama sallah, dai yana ciki. In kuma mutum ya ɗauki ra'ayi na biyu ne wanda shi ya fi ƙarfi, to shi kenan ba sai ya yi addu'a a daidai lokacin ba, sai ya bari in an shiga sallah. Akwai addu'a ta masallaci a cikin sujjada da aka annabi ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, lokacin da ya kai sujjada ko lokacin da aka gama sallah ko atahiya, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya'jabahu, sannan mutum ya zaɓi addu'ar da tafi ba shi sha'awa in ya gama tahiya kafin ya yi sallama sai ya yi. Saboda haka duk da yana da damammaki, ko da ya bar wannan, yana da damammaki ta yi abin nan, ta yi addu'a, ko da bai yi a wannan tsakankanin ba, in yana so ya fita daga cikin saɓani, to akwai wasu gurare da aka yarda cewa gurare ne da ake ma ansa addu'a idan mutum ya yi, kama a sujjada cewa fa amma sujudu fa alihu biddu'a faƙaminun an yustajaba lakum, addu'a kunace a cikin sujjada, kunace da addu'a, domin ya dace a ansa muku addu'ar ku a irin wannan lokaci. Kaga wata dama ce da mutum yake da ita. Sannan wannan yake cewa shi ne ranar da aka fara azumi, to ya kwanta da janaba, to wato har ya waye gari da ita ya kuma manta, har ya yi ma sallolinsa har zuwa magariba, bai tuna ba sai bayan magariba ya tuna, to ya azuminsa ya sallolinsa. Na farko azuminsa da yana nan ba matsala, ko da mutum ya kwanta da janaba ya waye gari da ita, ko aka yi kiran sallah as-salatu sannan ya tashi ya wanka, wannan ba komai, ko ya waye gari wato asuba dai ta riske shi da janaba a jikinsa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantawa da janaba har asuba ta riske shi. Saboda haka wannan ba zai taɓa lafiyar azuminsa ba. Sallolinsa kuma da yana tsammanin cewa ba janaba a jikinsa daga baya ya gane cewa da janaba, kamar mutumin da ya yi sallah ne yana tsammanin ba najasa tare da shi, sai kuma daga baya ya gane akwai najasa. To irin wannan wasu malamai suna cewa zai sake sallolinsa da ya yi da wannan najasa ɗin, wasu ma suna ganin tunda a bisa rashin sani ne to ba za a lizimta masa sai ya sake sallolinsa ba. To najasa iri biyu ce, akwai najasar jiki, akwai kuma najasar da ta shafi muhalli. Najasar da ta shafi jiki kamar wannan ya kamata ya sake sallah, najasa da ta saifi jiki ya kamata ya sake sallah a wacce kuma ta shafi mahalli ko tufa ko sutura wannan in ya tuna kawai sanda ya tuna shikenan sai ya kawar da ita amma ba sai ya sake sallah ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmansa yana cikin sallah sai aka ga ya cire takalminsa da sahabbai sai suka cire nasu to bayan ya gama sallah sai ya ce naga kun cire takalmin ku ma balukum alqaytum ni'alakum me yasa me kuka jefar da ku cire takalmin suka ce ra'ayna qad alqaita na'alayka fa alqaina li'alana ya rasulullah mun ga ka cire ne kawai mu ma sai muka cire wato tsabar biyayya kawai mun ga kai mu san dalilin yasa kai ba mu kawai saboda kai muka yi sai ya gaya musu cewa Jibril wato an gaya masa cewa takalminsa akwai najasa shi yasa ya cire to kaga a cikin sallar aka sanar da shi ana tsakiyar sallar ya cire amma bai dawo daga farko ba ya sake dasa sallar sai ya tsora akan wacce ya riga ya sallata a baya wanda yake nuna in mutum ya fahimci najasa daga baya ba sai ya wato wannan ba zai warware masa abin da ya riga ya sallata a baya ba yana nan a wannan da zaka sake sallolin ka zai fi nutsuwa tunda najasa ce ta jiki idan mamu suka bi shi a haka ba wata matsala su ba sake sallar su ba mamu in ya bi liman kuma yana da najasa a jikinsa wannan ba zai sa ya sake sallah ba kamar yadda aka sani cewa in ana sallah inda alwalan liman za ta warware to kawai wani zai wakilta ya ci gaba da sallah shi kuma ya tafi ya je ya sake alwala ya dawo ya sake sallah sai ga farko ko ya bi in ya zo ya samu ba su gama ba ya bi su amma ba za a ce su da farko ba tunda da can sun fara bin shi alwalarsa ta kari ko kuma ya fara musu sallah sai ya tuna akwai janaba a jikinsa wannan duk ba zai lalata sallarsu ba su sallarsu tana nan shi kadai abin ya shafa sannan wannan ya ce ina hukuncin mutumin da ya ce niki biyu a kan abu daya misali ya ce abu ne akan kudi naira 10,000 sai a ce maka idan kudi hannu ne to ka bada 10,000 amma idan bashi ne to zaka bada 10,000 da wani abu za a dai kara maka akan haka za a ce 200,000 ko 300,000 to ya irin wannan ciniki wannan wasu malamai suna sa shi cikin bai'ataini fi bai'a hadisi ya zo daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu awkasuhuma aw riban wanda duk zai yi ciniki biyu a daya abu daya ne amma ai masa ciniki biyu annabi ya ce to sai ya karbi farashin da yafi kankanta ko kuma ya karbi karin amma ya karbi riba wato abu daya ne amma ai masa ciniki biyu in yanzu zaka biya ga kudinsa in kuma sai an jima to za a kara maka wani abu to shine hadisin yace falahu aw kasuhuma abinda ya halatta ya karba shine mafi karancin abin nan farashin kaga idan 1,000 ne farashin mafi karanci to shi zai karba aw riban ko kuma in yace zai karbi 200,000 to 200 ya zama riba saboda bai'ataini ne fi bai'a ciniki biyu ne yayi a daya abu daya ne amma masa ciniki biyu ga kudinsa in yanzu zaka bani in kuma sai an kwana biyu to za ka kara min kaza kaga kenan ya nuna karin wannan na jinkirin da ya bashi ne ya shiga cikin riban nasi'a a baka bashi a daga maka kafa amma zaka biya wani abu zaka kara wani abu saboda a daga maka kafa to wannan haramun ne bil ittifaq malamai sun haramta wannan riban nasi'a bil ittifaq saboda haka kauce mai irin wannan gara a ce farashi daya gare shi kuma shi da man baya sayarwa kudi hannu farashinsa ɗaya kawai yana sayar ma waɗanda ba su da kudin da su biya ne amma kudinsa shi ya dan ƙara akan yadda ake sayarwa to kaga wannan ciniki ɗaya ne amma in zai masa ciniki biyu to wannan ya zama ya shiga cikin bai'a ta nufi bai'a. Wasu sun yi hujja da wannan hadisin wajen hada ma shi irin wannan ciniki bai'u tafsir gaba ɗaya ma, cewa duk ma cinikin da za a dan ƙara kuɗi saboda za a ƙara mutum lokaci ko za a bashi bashi bai kamata ba. To wasu kuma sun takaita haramcin cinikin idan an yi shi da irin wannan siga, amma idan farashinsa ɗaya ne, akwai irin waɗannan kamfanoni ne ko wasu ɗaiɗaikun mutane ne wanda su daman ba sa karɓar kuɗi hannu, su daman cinikinsu haka yake koda yaushe. To wasu suna ganin bai shiga cikin bai'a ta nufi bai'a ba, ciniki ɗaya ne ba biyu ba. Yana da kyau dai duk musulmi ya kauce wa dukkan wani abin da yake da shubha ake ta tantama akan hukuncinsa. Duk abin da za a yi ta tantama akan haramun ne ko ba haramun ba ne, in akwai hanyar kauce masa yafi, saboda aƙalla dai ka samu nutsuwa. Ta yiwu ya zama na masu cewa haramun ɗin ne su suka fi daidai, kaga ya zama na kana cikin shubha, wannan ba daidai ba ne. Saboda haka ana amfani da wara'u wani lokaci ɗan tsaye shine gujewa abin da yake da rikici a kansa. Allah ya sa mu dace. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ba mu aiko da wasu manzanni ba gabaninka in banda mazaje. Nuhi ilaihim, da muke musu wahayi. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, dan haka ku tambayi ma'abota sani idan ku ba ku sani ba. Bil bayyinati waz-zubur, mun aiko su da hujjoji bayyanannu da kuma littattafai. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم, كما من سوكر مكدا القرآن دنك بينا ومتاني ودنك ومتاني بيانا أبن دعك سوكر مسو ولعلهم يتفكرون كما أمان كوزا سيتناني. وتببن أبن دع يلقى تشيو قريشا وتوء قليا يلقى باس ما ماكي سنا الأجب انسا, wanda wannan yasa suka yi inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam da risalarsa, cewa ta yaya Allah ta'ala zai aiko da mutum dan adam. Wannan abu yana ba su mamaki, suna ganin ba zai yiwu ba Allah ta'ala zai aiko da wani mai kawo sako daga wajensa kuma ya aiko mutum dan adam irinsu. Allah ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون ان هذا لشيء عجيب. الله yace sun yi mamaki, wani mai gargadi wato wani annabi mai gargadi daga cikin su ya zo musu. Kafirai suka ce wannan abin yana da ban mamaki. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nas, zai zama mutane suna mamaki dan mun aiko da mutum daga cikin su, muka ce masa yi wa mutane gargadi, wannan sai ya sa su rika mamaki. To tabbas wannan ta rika sa su suna mamaki, yaya za a yi ga mala'iku nan cike da sasannin sama da Allah ya halitta, dan bai ba za a aiko mala'ika ba sai aiko da mutum irin su jinsin su dan adam. Allah ya ce wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula, wato ba abinda ya hana mutane su yi imani bayan shari'a ta zo musu, inji Allah. Yace sai fadar da suka rika yi aba'asallahu basharar rasula, yanzu Allah zai aiko da mutumin da yake zai aiko da mutum a matsayin manzo. Wato suna ganin wannan ba za ta yiwu ba, to wannan shine Allah ta'ala yake ba su ansa cewa abin ba haka yake ba. Allah ta'ala yana ba da manzancin sa ga wanda ya so. Idan ba a manta ba a farkon surar wannan Allah ta'ala ya ba da wannan ansa a dunkule. Yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yana saukar da mala'iku birruhi min amrihi da wani wahayi daga umarninsa ala man yasha'u min ibadihi. Ga wanda ya so daga bayinsa. Sauraka zaɓi ne na Ubangiji shi yake ga dama ya aiko da wanda ya ga dama ya aiko. Ba su ne za su tantance waye za a aiko musu ba, ko wani irin jinsi ne za a aiko musu, mutum za a aiko musu ko aljan ko mala'ika, ba su za su tantance ba. To amma dai sun rika yin hujja da wannan don gujewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙaryata shi cewa yaya za a yi a aiko shi a matsayin manzo. Banda shi, banda su ma duka annabawan da suka zo a baya haka aka yi ta yi musu, aka yi ta ja da su akan yaya za a yadda a bi su. A basharan minna wahidan nattabi'u, yanzu mutum ɗaya daga cikinmu za mu bi. Saboda haka suna ganin ya za a yi mutum ne kuma su bi shi, ya zama shi ne ke da shugabanci a kansu, shugabanci na addini, ya zama na maganarsa ita ce ta ƙarshe da za a saurara. Shi yasa mutanen Annabi Nuh abinda suka gaya masa kenan, ma haza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau sha Allah la anzala mala'ika ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin. Ce wannan mutum ne kawai daga cikinku da yake so ya nuna fifikonsa a kanku, shi yasa sai kawai rana tsaka sai da awar shi Annabi ne dan ya nuna shugabancinsa a kanku, ku yadda shi shugaba ne ku bi shi. Mu wannan magana da yake faɗa ba mu taɓa jin irinta ba. To shi ne Allah ta'ala yake ba su ansa cewa ma arsalna min qablika illa rijalan. Su suna ganin yaya za a aiko mutum. Allah yake to kuma ai ban ma taɓa aiko da wani ba, in ba mutum ɗin ba. Da ma an taɓa aiko da wani ne ba mutum ba, sai su ce to su ma kamata a aiko musu wani ba mutum ba. To sai Ubangiji ya juya abin ba, su suna mamakin ya aka yi mutum zai zama manzo. Shi kuma Allah yana gaya musu bai ma taɓa aiko wani ba, in ba mutum ɗin ba. To ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilayhim. Ba mu taɓa aiko da wani ba gabaninka, face mazaje ne, wato ba wasu manzanni da muka aiko gabaninka in ba mazaje ba. Nuhi ilayhim waɗanda muke musu wahayi. Don haka mazaje ne muke aikowa daga cikin mutane. Wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wato babu wani manzo daga cikin manzanni da muka aiko gabaninka, face suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa. Saboda haka mutane ne su ma, ba wani abu bane sabo. Ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Gaya musu ba ni ne farau ba. Haka Allah ta'ala sunnarsa ta gudana ga annabawan da suka gabata. Don haka in ba su fahimci haka ba, fas'alu ahlaz zikri, su tambayi masana, su tambayi masu ilimi, su tambayi malaman tarihi, su ji cewa an taɓa aiko wani ba mutum ba. Ai sun san cewa akwai annabawan da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun san da labarinsu. Ai suna da labarin Annabi Ibrahim, suna da labarin Annabi Isma'il ɗansa, Annabi Ishaq ɗansa, duk suna da labarin waɗannan. Amma duk waɗannan ba mutane ba ne? Ai mutane ne, sun sani. To amma da yake kawai ƙoƙarin yadda zai za a yi a yi faɗa da gaskiya, a kawo hujjar da za a kafa don a rushe gaskiya, shi yasa suke faɗar wannan. Amma sun sani ba haka ba ne, Allah ya san sun sani. To amma in har ba sani ba, fas'alu ahlaz zikri. Ahlaz zikri su ne masana, malamai waɗanda suke da ilimi, ko ne malaman tarihi, ko ko ahlul kitabi, tunda sun san haka ga yahudu nan, ga nasara nan da suke rayuwa da su a jaziratul arab, a tsibirin larabawa akwai yahudawa akwai nasara, da sun yarda cewa suna da ilimi. To su je su tambaye su. A nan wasu malamai suka ce ana nufin musulman ahlul kitabi, cewa irin su Abdullahi bin Salam ko Sallam, Abdullahi bin Sallam, cewa su ake nufi a je a tambaya. wannan magana tana da rauni saboda idan musulmi ne ai ba za su yadda ba sai ai ku dan musulmi ne shi yasa za ku gaya mana haka a su je su tambayi wanda ba su musulunta ba daga cikin ahlul kitabi su je annabawan banu isra'ila duka akwai mala'ika za su gaya musu babu duk annabawan da Allah ya aiko musu gaba ɗayan su mutane ne saboda ka adad zikiri adan ana nufin masana sawa'un daga cikin ahlul kitabi ko masana tarihi daga ko ma wani irin addini ne matukar dai sun san tarihi zai su tambaye su wasu malamai suka ce ahlul zikiri ana nufin ma'abuta alqur'ani to wannan ma tana da rauni wannan fassara tunda ai anan su ba su yadda da alqur'anin bane to za a ce su tambaye masu qur'ani ce a to ai da abin da za su gaya musu dama ai su suna musun cewa alqur'anin ba wahayi bane daga Allah annabi ne ya kirkire shi shifta ce wani wasu kai masa don haka yanzu aya kuma a ce su je su tambaye masana alqur'ani anan azzikir ana nufin ilimi saboda ka ana nufin su je su tambayi waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi daga cikin ahlul kitabi ko masana tarihi su ji cewa akwai wani wanda Allah ta'ala ya aiko ba mutum ba shi yasa a suratul anbiya Allah ta'ala yake cewa fas'alu wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am wa ma kanu khalidin Allah ta'ala ya ce su je su tambayi da ya faɗi irin wannan magana cewa ba wani da muka taba aikowa ba mutum ba su je su tambayi masana in su ba su sani ba Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am ba mu sanya su jiki ne mara cin abinci ba ashe kaga mutane ne kenan wa ma kanu khalidin ko ba masu zuwa ne su dawoma ba dindindin ba sa mutuwa a'a suna zuwa lokacin mutuwa in tayi za su mutu za su koma ga Allah saboda haka kai ba kai ne farao ba a cikin annabawa haka ma annabawa suke kuma wannan ita ce hikima ta ubangiji hikima ta ubangiji a sanya annabi ya zama daga jinsin waɗanda aka aiko shi yasa malamai suka ce anan da Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ya nuna cewa Allah ta'ala bai aiko da mace ba a matsayin annabi ko manzo bai aiko kuma da aljani ba saboda ka babu wata mace annabiya duk da akwai ra'ayi irin na Ibn Hazm wanda yayi shuzuzi da shi ya zama saniyar ware a cikin malamai da ya riki cewa ana iya aiko annabiya wato ana iya samun annabiya ya ce uwar annabi Musa annabi ya ce saboda an mata wahayi wa auhayna ila ummi Musa haka nan matar annabi Ibrahim Sara ita ma annabi ya ce saboda Allah yana cewa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub kaga mala'iku sun mata bishara tunda sun mata bishara ta zama sun yi magana da ita ta zama annabiya saboda ka yace ita ma tana cikin annabawa mata haka nan ya ce Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam ita ma annabiya ce saboda Zakariya duk sanda ya shiga wajenta yana ga kullama da kala alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab to kaga mala'ika ne aka turo mata sannan ga mala'ikan da Allah ta'ala ya turo mata don ya busa mata ya mata busa ta yi cikin annabi Isa alaihi salam inni a'udhu birrahmani minna a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya kaga inna ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne daga ubangijinki yace to kaga ita ma ta ga mala'ika sun yi magana ta zama annabiya ce ba wani abu ne zama annabi ka ga mala'ika ya zance da kai shikenan to wannan shine hujjarsa to wannan ya saba wa duk ijma'in malamai sun yi ijma'i gabanin yazo da nashi ra'ayi an gama ijma'i duk malamai sun yi ijma'i kamar yadda Abubakar al-Baqillani da Abu Ya'la suka hikaito kamar yadda Ibn Taymiyya yake faɗa duk sun yi ijma'i malamai magabata duka da tabi'ai da sahabbai babu wanda ya taɓa faɗar irin wannan magana kuma ubangiji ta'ala da ya magana akan Maryam alaihi salam ai kaga bambancewa yi tsakaninta da Annabi Isa alayhi salam. Ita sai Allah ya ce ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am. Ita sai aka ce siddiqa ce. Mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am. Kaga da Annabi ya ce kamata a faɗa annabci tunda Annabi na gaban siddiqi. Kaga ba za a yi kasa da ita ba alhalin tana da matsayin annabta. Da sai a ce wa ummuhu nabiyatu. Kuma sai aka ce wa ummuhu siddiqatu. Alamar cewa ita na cikin siddiqai, siddiqai kuma bayan annabawa suke. Ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina. Kaga sai bayan annabawa suke zuwa. Saboda haka magana dai wacce take ingantacciya ta daidai shine babu mace annabiya. A lokacin khalifancin Al-Mahdi, ɗaya daga cikin khulafa na daular Abbasiya, kun san a wannan lokacin an yi ta samun masu da'awar annabci suka yawa a gari, kowa bini-bini in ya yi miƙa sai ya ce shi annabi ne. A yi ta fama da shi, saboda a lokacin zanadiƙa sun yi ta cin karensu ba babbaka. To duk wanda yake so ya yi shakkiyanci sai ya ce shi annabi ne. To ƙarshe ma abin da ya zama arha, sai wata mata ce ita ma annabi ya ce. To shi ne da aka kai ta gaban khalifa ya ce ke baki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ta yi. Ce baki imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana khataman nabiyina la nabiyya ba'di ba. Cewa ni ne ƙarshen annabawa babu wani annabi baya na. Baki yadda da wannan magana ta shi ba ta ce ta yadda. Ce to ya za ki ce ke annabi ya ce. Ya ce to ai cewa ya yi la nabiyya bai ce la nabiyyata ba. Ba annabi namiji bai ce ba annabi mace ba, ni kuma annabiyatu ce ba nabiyun ba ne. To idan har an rasa namiji, to idan kuma za a samu mace. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wa lir-rijali 'alayhinna daraja. Maza na sama da su, haka Allah ce wa lir-rijali 'alayhinna daraja. To a kwace a hana maza, sannan ita kuma sai a bata annabci. To irin wannan ne. Saboda haka babu wata annabiya cikin annabawa, ana dai samun siddiqai waɗanda suke taka wannan mataki, kamar irin matakin da Nana Aisha alayhi salatu radiyallahu anha take da shi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato maza da yawa sun samu kamala, wato sun samu kammala, amma a mata babu wanda ya ta kammala sai Maryam da Asiya bintu Muzahim matar Fir'auna. Kamula minar rijali kafir wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam wa Asiya bintu Muzahim. Maza da yawa sun kammala, amma mata ba su kammala ba in banda Asiya da Maryam. To kaga idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan zai ce mata biyu din nan ne kawai suka kammala, kuma a ce akwai wasu suna nan annabawa ne a cikinsu kamar Ummu Musa da ba a faɗe ta a cikin hadisin ba, a ce annabi ya ce. Kaga kenan za a iya samun wasu waɗanda suke ba annabawa ba sun fi annabi, tunda gashi an faɗe Asiya. Asiya ɗin nan ba su ce ta cikin annabi ba, kuma an ce ta samu kamala. To kenan ashe Asiya ɗin nan ta fi wacce aka ce annabi ya ce, Ummu Musa, wanda kuma ba a taɓa samun wannan ba. Duk wanda ba annabi ba, bai kai matakin annabi ba, to ba zai fi annabi ba kuwa. Dan martabar haka take, manzo shi ne sama, sannan annabi yana bin sa baya, sannan siddiqi, sannan sauran salihan bayi ko shuhada, sannan salihan bayi. Haka matakan suke. To kaga ba zai yiwu a samu wanda ba annabi ba amma kuma ya dara annabi, ba zai yiwu ba. To wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka yi hujja da ita akan cewa Allah ta'ala yana aiko mazaje ne ba mata ba. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ku tambayi masana idan kun kasance ba ku sani ba. Wato cewa in kun kasance ba ku sani ba, kamar shagube ake musu, wato kun sani. To in har ba ku sani ba, ku tambaya. An gane cewa in ba ku sani ba shagube ne, amma ai sun sani kawai taurin kai ne da kokarin yadda za su yaki gaskiya. Kuma wannan aya tana nuna cewa duk abin da baka sani ba kai tambaya. Ayar tana nuna wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba, wanda bai sani bai tambayi wanda ya sani. Wannan shine addini. har kullun maganin jahilci shine tambaya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ala yasalu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al-ayyi as-su'al annabi yake me ya hada ba za su tambaya ba in ba su sani ba ai maganin rashin sani shine tambaya maganin rashin sani shine tambaya shi yasa malamai suke cewa as-su'alu nisful ilm tambaya rabin ilimi ce domin shi mataki makulli na ilimi ubangiji ta'ala ya zuba ilimi da yawa makullan wannan ilimi su ne shine tambaya in kana so ka tambaya sai a gaya maka shi yasa mutumin da za a tambaya kuma in ya sani bai halatta ya boye ba in ya boye zai shiga cikin innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sai dai idan ya san cewa ansar za ta haifar da wani rikici to ba laifi ya dakata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Mu'az lokacin da ya gaya masa cewa atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san haƙƙin bayi akan ubangijinsa ka san kuma haƙƙin ubangiji akan bayinsa yace Allah wa rasuluhu alam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay wa haqqul ibadi ala Allah an yudkhila man la yushriku bihi shay'an al-janna ko an la yu'azziba man la yushrika bihi shay'an annabi ya gaya masa cewa haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa ta su hada kowa da shi haƙƙin su kuma akan ubangiji shine ya shigar da dukkan wanda ya mutu baya shirka da shi aljanna Mu'az ya ce afala ubashirun nas ya rasulullah inje in ga mutane mana musu bushara kala idan yattakilu in kai haka shikenan sai su saki jiki kowa ya ce to shikenan ayin kai tauhidi ba sai kai aiki ba zaka shiga aljanna Allah ya yi gaya alkawari to shine bai fada wa kowa ba sai da yazo mutuwa sannan ya fada don kada ya mutu da wani ilimi a tare da shi ba a sani ba shine a hadisi karshe ki ta fa akhbara bihi Mu'az inda mautihi ta'assuman ay haraban min al-ithm lokacin da yazo mutuwa ya bada labarin hadisin dan ya guje wa sabo ya guje wa mutuwa da ba tare da ya bayyana abin da yake tare da shi na ilimi ba Abu Huraira yana cewa sahabbai ina da burgami guda biyu cike da ilimi daya na warware shi kowa ya sani daya kuma in na warware shi to za a yanke mun kai abin da yake nufi za a yanke mai kai wato hadisai ne na fitan da suke dauke da fitintunu suke bayanin wasu fitintunu da su faru da zarar ya shiga fadarsu to wasu za su ce da su yake karshe su kashe shi don haka ana malamai suka ce abinda bai fada ba bai shafi aqida ba bai shafi kuma ibada ba wanda bayi suke bukata abu ne da ya shafi rayuwa ta siyasa ta zamantakewa wanda rashin sanin su ba zai cutar da mutane ba to saboda haka idan har akwai abinda zai iya haifarwa a lokacin ko na rashin wato zurfin fahimtar mutanen da yake magana da su to sai ya bari har lokacin da yake ganin za su fahimta sai ya gaya musu haka ilimi yake mataki-mataki ne hawa-hawa ne ba lokaci ɗaya ake tusa shi ba to shine Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna kaga ayar tana nuna wanda duk bai sani ba baya da hujja sai ya ce wa Allah bai sani ba ya je ya tambaya wanda yake cikin neman ilimi to koda ya jahilci wani abu yayi bisa kuskure ana yafe masa saboda ba bisa ganganci ba daman cikin neman ilimi yake cikin sauraro yake cikin zuwa duk inda ake karatu ya ji mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce wannan yana da uzuri ko da ya wani abu ba daidai ba amma mutumin da ya shantake ba ruwan shi da neman ilimi duniya kawai ya sa gaba kullun aikinsa shine ya fita kasuwa ya je ya dawo shikenan ba shi da wani abu da yake na neman ilimi to babu shakka wannan ba shi da hanzari a gurin Allah idan ya fada duk abin da zai yi na tabargaza to Allah zai iya kama shi da wannan sannan Allah ya ce bil bayyinati waz zubur wato mun aiko su da hujjoji bayyanannu kowane annabi Allah ta'ala yana hado shi da hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyarsa wanda a karara wanda duk ya so ya musulunta ya yi imani da shi zai yarda saboda ga hujjoji nan karara bayyanannu waz zubur da kuma littattafai da Allah yake ba su wato wasu Allah ta'ala ya ba su littafi, wasu kuma ya ba su hujjoji bai ba su littafi, wasu kuma ya hada musu, wasu ya hada musu da hujjojin, wasu ya hada musu da littattafan. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad ataahu Allahu min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar. Babu wani annabi daga cikin annabawa face Allah ya ba shi wata mu'jiza wacce a dalilin ta mutane sukan yi imani, yace to amma ni abinda Allah ya bani al-Qur'ani ne, wato al-Qur'ani ita ce mafi girman mu'jizar da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk sauran mu'jizozi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a rayuwarsa mu'jizozi ne masu lokaci takaitattu, amma ba masu dorewa ba in banda al-Qur'ani. Kamar tsagewar wata, kamar bubugowar ruwa da yawansa, da yawaita abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa, duk wannan mu'jizozi ne a lokacin, tunda waɗanda aka yi a gaban su sun gani, amma waɗanda suka zo baya su sai dai a ba su labari. Don haka aka samu mai taurin kai zai iya cewa shi bai yadda ba, to amma al-Qur'ani wani abu ne wanda Allah ta'ala ya tsare shi har al-kiyama ta tashi, yana nan a tsare, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Don haka in ka kiyarda da sauran mu'jizozin Qur'ani fa, shi ma baka yadda da cewa mu'jiza bace, in baka yadda ba to kawo kamar sa in ka isa. Saboda haka ya zama gagara koyo, wannan kadai ta isa ta tunda cewa wannan Qur'ani daga Allah yake ba daga mutum yake ba, inda daga mutum yake to da wani mutum ya kwaikwayo irin sa, to amma kasancewar sa daga Allah yake sai ya zama ba wani wanda ya taba cewa ga wani abu kwatan kwacin sa kuma yayi nasara, babu shi. Shine Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kuma mun saukar maka da al-Qur'ani, az-zikr anan ana nufin al-Qur'ani, saboda abinda ya tattara na wa'azi da abinda ya tattara na fadakarwa da abinda ya tattara na shari'a, duk littafin da ya kunshi shari'a ya kunshi fadakarwa yana daukan wannan ma'ana az-zikr. Allah ya kira al-Qur'ani da az-zikr saboda ya tattari wa'azi, ya tattari fadakarwa, shi yasa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Yace wal qur'ani dhikr, yace da al-Qur'ani ma'abocin ambato, saboda ka ambato anan ana nufin abinda ya kunsa a cikin sa na shari'a da bayanin hanya madaidaiciya da umarni da hani, wannan duk yana cikin ma'anar dhikr. Saboda ka kalmar dhikr tana zuwa da ma'anar ilimi, ma'anar ilimi, shi yasa za ka ga cikin magabata aka suka ce dhikr suna nufin majalisul ilm, majalisul dhikr, majalisul ilm, wurin da ake zama a yi ilimi, a karanta fadar Allah, a karanta fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanzu zaman nan anamu, zaman nan namu anan wannan masallaci majalisul dhikr ne, saboda wannan ma dhikri ne, tunda abinda ake ambato shine abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda babu zikirin da ya kai wannan. Duk wani zikiri yana bayan al-Qur'ani, babu zikirin da ya kai shi. Wa anzalna ilayka adh-dhikra, mun saukar maka da al-Qur'ani, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu. Don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama an saukar masa da al-Qur'ani, sannan kuma aka bashi, aka dora mishi alhakin yin bayanin al-Qur'ani din. Bayanin al-Qur'ani nau'i biyu ne, kala biyu ne, akwai bayanin al-Qur'ani ta fuskar a karanta wa mutane ayoyinsa da lafuzzansa, kamar yanda yake dinna a gabanmu, yadda ya zo mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi yayin da aka yi masa wahayin al-Qur'anin, bai boye abinda aka saukar masa ba, duk abinda Allah ta'ala ya karanta masa ta hanyar Jibril ya karanta wa mutane, babu aya ɗaya da ya boye, wannan bayani ne. Sannan bayani na biyu shine yayi bayanin ma'anoninsa, abinda yake nufi da abinda ya kunsa, gurin da aka yi magana a dunkule annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ta filla, gurin da aka kawo wata magana a sake tana buƙatar kaidi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa mata kaidi, ya sa mata da baibayi, gurin da aka kawo wata magana gamammiya amma akwai taksisi, akwai wani abin da aka kebance daga cikinta, bai shiga cikin wannan gamammiyar magana ba, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin wannan taksisi. to duk wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana karkashin bayanin da Allah ta'ala ya dora masa kaga wannan ayar abinda take nunawa abu biyu ne Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi al-mubayyan ya bashi kuma al-mubayyin ya bashi al-mubayyan shine abinda ake bayanin nasa shine al-qur'ani sannan al-mubayyin abinda zai yi bayanin al-qur'ani shine sunnar ta sallallahu alaihi wa sallama kaga ayar tana nuna abu biyu wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukar maka da al-qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu kaga ashe kenan akwai al-mubayyan akwai al-mubayyin akwai wanda ake bayani akwai kuma shi kansa bayanin wannan ayar ita kadai ta isa ta tabbatar da wajibcin komawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin neman bayanin kowane irin hukunci da al-qur'ani ya kunsa mutumin da zai ce zai takaita akan al-qur'ani shi kadai ba tare da komawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to wannan bai yadda da abinda Allah ya faɗa a wannan ayar ba da ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayani to da ya koma ga bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi in kuma kace eh yayi bayani to ina bayanin in kace shine kawai alqur'anin dama wannan ayana nan Allah ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra dama wannan yana nan litubayyana din menene bayanin da zai yi ko bai yi bayanin ba a yayi to menene bayanin dole mutun ya sallama ya yadda cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa ya faɗa a cikin hadisin Abu Dawud yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu saurara an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam baya furta wani abu na sunna face abinda yake wahayi ne Allah ne ta'ala ya yi masa wahayinta kamar yadda ya masa wahayi da alqur'ani wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abinda ake karantawa a gidaddajinku Allah yana gaya wa matan annabi ku tuna abinda ake karantawa a gidaddajinku na ayoyin Allah da hikima kaga akwai ayoyin Allah da ake karantawa akwai kuma hikima da ake karantawa a gidan mecece hikimar kenan ita ce sunna wanda duk magabata abinda suka fassara ayar kenan al-hikima anan ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ita ke bayanin abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin sa don haka ba yadda za a yi mutum ya fahimci al-qur'ani ko ya fahimci ma addinin ka to kam gaba ɗayan sa ba zai gane musuluncin ba sai dole yayi amfani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-qur'ani shi kadai mutum yace ya rike al-qur'ani shi kadai amma babu ruwan shi da bayanan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnar sa to wannan batacce ne mutumin da ya wannan batacce ne bai rike alqur'anin ba dan da ya rike alqur'anin da ya ga inda alqur'ani yake wajabta masa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ubangiji ta'ala ya farlanta yi ma Allah da'a da manzansa ya kuma ambaci kowace da'a a mahallinta a zaman kanta ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula kaga da'ar Allah tana nan da'ar manzo Allah ita ma tana nan ba kawai kai wa Allah da'a ba amma ba sai kai wa manzo Allah da'a ba a ya farlanta maka kai wa Allah da'a in kai wa manzo Allah da'a to kai wa Allah dan ba zai yiwu ka zama mai da'a ga manzo Allah ba kuma ba kai wa Allah da'a ba zai yiwu ba baka zama mai da'ar ba shi yasa Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a yabi manzo to yayi wa Allah da'a amma babu inda aka ce wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah saboda za a iya samun wanda zai da'awar san Allah amma kuma baya bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in kaje musu in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku yi min biyayya ka gaya musu sai masa sai wa annabi biyayya in har suna san Allah to sai Allah ya so su ubangiji ta'ala ce gafarta musu zunubansu domin Allah mai gafara ne mai jin kai sai kuma ya ci gaba da cewa qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuka je baya ko in suka juya baya to ku sani Allah baya san kafirai wato duk wanda zai saki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama to in bai yi da gaske ba sai ya dangana da kafirci inda zai yi watsi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama to a hankali a hankali in dai bai dawo ba to sai ya dangana da kafirci shi yasa Allah ya ce fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin in sun ba da baya to Allah baya san kafirai Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dora masa bayani ya isar da duk bayanin da Allah ya dora masa bai boye komai ba babu abin da ya boye inda yake inda abu yake zai zo a dunkule Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fasa shi yayi bayanin sa fillah fillah ubangiji da ya ce aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah ku bada zakka lokaci yayi ku bada zakka kaga wannan magana ce a dunkule amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi bayanin ya ake sallah ya ake bada zakka wanda insha Allah karatunmu na gobe za mu ƙara bayani akan wannan gaba saboda muhimmancin ta a rayuwar musulmi muhimmancin ta wajen gane addini matukar musulmi bai gane wannan gaba yadda ya kamata ba to yana cikin dambarwa a harkar addininsa yana cikin ainihin tababa kullum yana cikin rikici Allah ta'ala ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu abin da ba mu fahimta ba Allah ya fahimtar da mu abin da muka fahimta Allah ba mu ayyukan aiki da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garin da ba launti kasuwanci bauchi bauchi sai najeriya ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0806030225 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030225 wassalamu alaikum warahmatullahi